Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai Kulo House 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5. Sai kuma radio amfani sarauniya, Fara'a, Nomad, Download da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya tanada Aliyu ya ba mu kanin labarai
to Ladan Abusa kuskure jiragen saman Najeriya sun sako bamamai sun kashe mutane da yawa a jihar Borno a Gambia ana zaman daddar domin ko gobe ya kamata hayya jami'a sauka Adamu Bare da hau amma jami'a ya ce ba zai sauka ba sannan shugaban Rasha ya ce ƙarya ake wa Donald Trump bai je Moscow yana neman karoyi ba
to kanin labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa gobe ne aka kawo ƙarshen wa'adin shugaba yaya jami'a kamar yadda kuka ji a cikin kanin labarai amma har yanzu ana rana kigara ba cin matsaya ba
mu a fatan mu shine shugabannin kasar su duba kasar su su tausaya mata da jama'ar ta bi abinda dokar kasar su ta ajiye
a can jamhuriyar Niger ma wasu ƴan kasar ne suke bayyana ra'ayoyin su game da wannan dambaruwan
kai da ka san an ce ka ci zabe menene ka bari man kana ka zo ka hawo kan kuyar ta kan iya suka fara babatin cewar ni sai na kai hukumar wato majalisar dinkin duniya sai na kaza kaza
har ila yau muna da ra'ayoyin wasu ƴan kasar Kamaru game da rantsar da sabon shugaban na Amurka Donald Trump sai shirin sabu Aliyu na demokradiya a yau amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
to jama'a barkanku da asuba daga hotanni daga Najeriya sun ce mutane a ƙalla fiye da 50 sun rasa rayukansu a sanadin wani kuskuren da rundunar sojojin jiragen saman Najeriya ta yi inda ta suko ba mamaye akan fararin hula da ke cikin wani sansanin yan gudun hijira yayin da sojan ke farautar mayakan Boko Haram a jihar Borno daga cikin waɗanda abin ya shafa ko bayan su mazauna wannan sansanin gudun hijira har da ma'aikatan ba da agaji irin na kungiyoyin Doctors Without Borders da kuma Red Cross da dai sauransu yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake bayyana juyayi kan wannan al'amari a can Borno kanta rundunar soja ta yi manema labarai game da wannan al'amari din
Unfortunately, the strike was conducted, but it turned out that locals somewhere in Iran were affected.
Yace a yau da safe ne muka samu labarin cewa a kusa ƴan bungiyar Boko Haram din suna gangami a ta wajen karamar hukumar Kala Barge wanda kuma na bada umarni akai masu hari ta jirgin sama kuma an riga da an kai harin abin takeici da muka gano shine ashe wannan hari ya shafi wasu fararen hula Yace ban da cikakken bayani game da mutanen da suka mutu a halin yanzu amma na san cewa wasu fararen hula sun mutu kuma wasu sun samu raunuka da kuma wasu jami'an sojan namu guda biyu su ma sun samu raunuka
Among those that are wounded local staff of Nelson Sanchez as well as ICRC
Yace a cikin waɗanda suka samu raunukan akwai ma'aikatan wucin gari da ake kira Dr. Speed Out Border ko kuma na gari na kowa da kuma ma'aikatan kwamitin nan na samar da agajin gaggawa na ƙasa da ƙasa da ake kira Red Cross ICRC
That's unfortunate. That's the reason why this war must come to an end.
Yace wannan abin takeici ne kuma wannan ne ma yasa dole mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan yaƙi saboda mu maido da zaman lafiya mu daurewa dan jama'a su ci gaba da gudanar da harkokin su irin na yau da kullun a ko ina suke General Rabo yace wannan akasine aka samu kuma za mu gudanar da namu bincike dan mu san abin da aini ya haifar da wannan kuskuren har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoton da rundunar sojojin Najeriya ba tabbatar da gidigan mutanen da suka rasa rayukan nasu ba sakamakon wannan kuskure da jirgin mayakan sojan yayi na barin wuta akan mutanen da ke karamar hukumar Kala Barken wanda kuma na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da rundunar sojan Najeriya ta kwato a baya-bayan nan Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
A kasar Gambia kuma ana zaman dardane ganin cewa Gobe Alhamis ne ya kamata rantsar da Adamu Barrow a matsayin sabon shugaban kasar, amma kuma shugaba mai barin gado ya Jami ya ce ba zai sauka ba har ma ya kaddamar da dokar tabacin na kwanaki 90. Shugaba Jami wanda ya yi jawabin kaddamar da dokar tabaci jiya ana saura kwanaki 2 kafin wa'adin mulkin sa ya cika, yana ci gaba da fuskantar barazanan zama saniyar ware bayan da ministocinsa da dama suka ajiye aiki. Ministocin da suka yi watsi da ayyukansu a baya-bayan nan sun hada da ministan kuɗi da harkokin waje, ciniki da kuma yanayi. A halin yanzu ita kuma jam'iyyar sabon shugaba Adamu Barrow ta fito da sanarwar da ke jan kunnen ma'aikatan tsaron Gambia da cewa duk wanda bai hanzarta canza biyayyarsa zuwa ga Adamu Barrow ba za a mashi ɗaukar dan tawaye ne kawai.
To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa muryar Amurka. A Najeriya gwamnatin jihar Kaduna a karon farko ta yi wa sarakunan gargajiyar wannan jiha bayanin halin da ake ciki a kudancin Kaduna din da kuma matakan da take son ta dauka ta maido zaman lafiya a yankin.
Gwamnan wanda yake mai da jawabi lokacin da shugaban majalisar sarakunan jihar Kaduna mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris zai jawabi na jajantawa game da abin da ke faruwa a kudancin jihar Kaduna da kuma jifan tawagar motocin gwamnan jihar ta Kaduna. Ya ce duk da yake dai irin wannan jefe-jefe ga shugabanni ba kanshi faro ba a jihar Kaduna, amma wannan karin za a dauki mataki.
Ai ba ni aka fara mawa ba. Ba wani gwamnati a jihar nan da ba a yi masa ba ne, ina jin cikin shekara 15 da suka wuce. Dukkan mu nan shugabanni ne, mun sai da muke zama da al'ummar mu kuma mun san haka shugabanci ya jawo. Balle ma shugabancin siyasa wanda wani ya zabe ka wani bai zabe ka ba. Saboda haka wannan abu zai iya faruwa kuma mu ba mu doke shi wani abu ba. Kuma ina mai martaba alƙawari wanda suka yi wannan za a kamo su a kai su kotu a hukunta su. Maganin abin kawai kenan, ba mutum ya damu ba. Masu martaba sarakunan mu dole ne mu sani cewa duk da sojojin da za a kawo kudancin Kaduna ba shi zai kawo zaman lafiya ba. Sai al'umma sun yadda da shugabannin al'umma sun yadda za a zauna a yi haƙuri da juna. Muna da tsare-tsare da yawa na kawo ci gaban wannan jiha, amma babu yadda za a yi. Ba za mu tura mutane su gina hanya ba in ana kashe su. Ba za mu tura mutane su gina masana'antu ba in ana kashe su. Koma mun ce su je ba za su je ba.
Tun farko shugaban majalisar sarakunan jihar Kaduna kuma mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris sai da ya jajantawa gwamnatin jihar Kaduna game da rashin rayukan da aka samu a kudancin jihar Kaduna, sannan ya ba da shawarar a waiwayi wani mataki da aka taba dauka a baya domin ganin an samu tsarin tsarkake tsaro.
1962 an samu wani abu mai kama da wannan, to sai aka kafa kwamiti aka ce a je a saki duba me za mu yi girda ta miki zaman lafiya a wannan jiha. A ce to abin da za a yi shi ne idan jama'a suna da wani abin da ya tame su, farko su fara zuwa wurin shugaban sarakunan su, to shi zai ba su shawara. In ya fi karfin shi ya mazo wurin mai girma gwamna ko kuma inda za a share masa hawaye. To wannan hanya sai ana nema kuma a bar shi kama wani hanya.
Wannan dai shi ne karo na farko da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya gana da rankata kafatanin sarakunan jihar Kaduna game da tashe-tashen hankulan da aka samu a baya-bayan nan a kudancin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun Gambia wadda gobe kamata a ce an rantsar da wato sabon shugaban kasa, amma har yanzu ana janin jaka da shugaba Yaya Jame. Ga rahoton da Hassan Maina kai ne ya aika mana akan wannan takaddama.
Yayin da wa'adin shugaba Yahaya Jame ke kawo ƙarshe gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, rahotanni na nuna cewar an giggirke jami'an tsaro dauke da manyan makamai a babban birnin kasar. Babban alƙalin kotun kasar Mr. Emmanuel Fabule ya ki amincewa da buƙatar Mr. Yahaya Jame na hana rantsar da zababban shugaba Mr. Adama Barrow, al'amarin da ya sake jefa Mr. Jame cikin rudani. Shi dai shugaba Jame ya yi hayar alƙalai daga nan Najeriya da ƙasar Saliyo domin cika ƙa'idar kotun ƙolin kasar ta saurari ƙaran da ya gabatar. Amma chief jojin kasar Emmanuel Fabule ya bayyana kararar cewar alƙalan ba za su samu zuwa ba. Kungiyar kasashen yammacin Afrika sau biyu tana tura tawaga mai karfin gaske karkashin jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Malam Garba Shehu shine kakakin fadar shugaban Najeriya.
Mu a fatan mu shine shugabannin kasar su duba kasar su su tausaya mata da jama'ar ta. Bi abinda dokar kasar su ta ajiye ga tsarin mulki da abin da yake ayi a aiwatar da shi. Shikenan a samu zaman lafiya. Don yanzu haka ana cikin damuwa cewa jama'a ta fara fans amma zuwa makota mutanen kasar Gambia suna zama cikin tashin hankali wasu suna ganin kasar ta yi musu zafi kamar su iya zama a ciki suna guduwa. To wannan abu shi kansa isa tashin hankali ga shugabanninmu kuma shugabanninmu suna kira da su shugabannin na Gambia don Allah da Annabi su ji tausayin jama'a a warware wannan matsala ba tare da kawo tashin hankali ba.
Shi ma kakakin fadar shugaban kasar Senegal ya ce daga gobe idan Allah ya kai mu. Mr. Jame sunansa tsohon shugaban kasa Dr. Saidu Ahmed Dukawa masanin siyasar kasa da kasa ne a Jami'ar Bayero dake Kano.
Babu daɗi a ce a wannan ƙarni wani shugaba sai ya ga dama zai sauka daga mulki ko da ya faɗa a zafi. Amma kuma babu daɗi a sa ƙarfin soja wajen tunkarar kasa. Ɗaukan mataki daban-daban a halin da yake mai kama da juna shi ma matsala ce mai zaman kansa a siyasance.
Cikin tattaunawar da ne da shi a 'yan kwanakin nan jagoran jam'iyyar GMC ɗaya daga cikin jam'iyyun haɗaka da suka tsaida Mr. Bayero takara Mai Ahmad Fati ya shaida min cewar
we are convinced and that come January 19 the Gambia will have a new president sworn in.
Ina da cikakken yakinin gobe 19 ga watan Janairu idan Allah ya kai mu kasar Gambia za ta sami sabon shugaban kasa. Wannan shine matsayin mu. Su dai abin jira a gane shine yadda za a warware wannan dambarwa na siyasar kasar Gambia. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To hawa yau akan wannan batu na kasar Gambia, wannan karon ko wakilan sashen Hausa ne wato Sulaiman Munu Barma da Tamar Abari suka taro mana ra'ayoyin wasu ƴan Niger game da wannan dambaruwar.
Kamar yadda ka sani a kowane lokaci a nan Afrika in wani shugaban kasa ko aka zabe shi ko ya zo ƙarshen zaben shi ko kuma wasu abubuwa suka faru na siyasa abin da ke da muhimmanci karɓo shi shugaban ne ga idanun Turai ko ga idanun kungiyoyi irin su ECOWAS shike da muhimmanci ba magana shari'a ta cikin gida ba.
Kana ganin akwai shishigi ko kuma tsoma bakin kasashen waje cikin harkokin cikin gidan Gambia?
Wannan shike da ko in ka diba duka cikin kasashen Afirka ta yamma ba kasar da ta hilahiya kamar Gambia. A kawo wani dan baranda wanda ke goyen bayan Turai ko wasu kasashe na kusa wanda can da sun mama Gambian mulkin mallaka. Wannan shine ake nema saboda shi yasa kaga yanzu deja hayya taho ma ya dawo Senegal da zama wanda ke da ciya da karhin mugun abu Gambia ta amso hannun ta daga Senegal.
Akwai alamar kungiyar ECOWAS za ta yi amfani da karfin soja kamar yadda ta bayyana can farko don tumbuke yaya jami daga Karaga.
Ban san yadda abubuwan za su fara amma ina da tabbacin ina baka labarin cewa a hikimance a tsarance ba su da wani cikakken ƙarfi ko cikakken fawa na su je da ƙarfin soji su rantsar da shi kuma su aza shi kuma al'ummar ƙasa ta amince da shi.
Ya kake ganin ranar 19 ga watan nan za ta kasance a ƙasar Gambia musamman dai a birnin Banjul?
Ina ganin 19 ga wata za ta wuce kamar kowace rana.
Ni ganin ke yayi jami'i yana daga cikin kuma shi wancan hailo a rishin wayansa kai da ka san an ce ka ci zabe. Menene ka bari man kana ka zo ka hau kan kujerar taka in ya so ka fara babatin cewar ni sai na kai ka kotun wato majalisar dinkin duniya sai na yi kaza kaza duka me kashi da wannan ai kamata a yi shiru ya kyale har lokacin da ya hau in me yake ni kuma in ya so sai je zaftas. To duka wannan rashin hankali ne da shi wannan kin wanda aka ce ya cin da shi kuma president kin sai ni kin na kasar su dusu su karanta shi hankalin kenan yaya jami'in ni gani ki iya daga sai aka wani abu ai ba wani abu ya ci a zo a saki in aka saki aka kada shi shikenan kuma zancen saki ma za ake ai zancen wahala da ake gani ta kudi ce shi iya da kudi
ai zakari sai wannan da ya da aka tissa aka furta wannan a za a bi shi sau da kafa da abin da yi na ba daidai ba shi kuma mutum tara ne bai cika goma shi yasa kaga ya jami'a ya dauki wannan mataki mai ni da kira nake a sa ruwan sanyi kungiyar mu ta ECOWAS kasa sakara sa karhi a nemi ruwan sanyi a nemi sulhunta shi a bashi kariya ta musamman ya hutai bar wannan daki na gwamnati shi sabon shugaba zo dauki abu cikin cikin lamun dade ne tunda yau in yace zai sa sakari ai shi kaga zai zo ya mulki cike ba cikin dade rai ba
Jalil Yahya Jami yayi amai ya lashe kuma wannan aman da yayi lashe yana da muhimmanci a matsayin shi na dan adam ka adiba mukamin da yake dauke da shi a matsayin shi na dan adam babu inda zaka kai kara a ce ka saurari karanka kenan wannan abu ne wanda ya kamata a yi nazari in an ji taba rawo hal auji ta ji ta mabisau
malakan ko alila ne mara aika sirne kuma Allah ba ya karewa
A can jamhuriyar Kamaruko su ma sun bayyana ra'ayoyinsu ne game da rantsar da shugaban Amurka wanda za a yi ranar Juma'a kamar yadda Muhammad Awa Garba ya taro mana.
Hawansa ba zai tsina naman komai ba saboda Obama ma dan Afrika da muke ce dan Afrika dan Kenya ba mu ga abin da ya tsina naman ballanta na Donald Trump a waje na kam hawansa da bai hawo ba duk daya ne
a gaskiya Donald Trump za a rantsar da shi to amma mu a Afrika menene interest namu ba mu da komai an rantsar da shi ba rantsar da shi ba wannan kasar su ce a can su kokarta can tsakanin su mu muna da matsalolin mu na Afrika Donald Trump ba zai mana komai ne ba ba ruwan mu da abun da ke faruwa a can Amurka
har ila yau da ina kan baka da cewa shugaba Donald Trump zai sake abubuwa da gaske a wato kasashen duniya gabaki ɗaya musamman kasar wato nahiyar Afrika mutum ne wanda shi ya zo ne na kawo gyara kasashen kasarsa wato a lokacin mulkin Barack Obama da Bush da shauransu sun ainihin bada wato za mu ce duniya gabaki ɗaya musamman dai nahiyar Afrika yaƙe ko tana shi shugaba mai jinan gado idan ya hau yana da nasa siyasar da zai kawo game da wato kasashen Afrika
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba
Demokradiya a yau cikin shirin za mu duba batun mika mulki a Amurka me ake hange zai kasance manufar gwamnatin Trump game da Afrika za mu ji fashin baki Mazaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Kamar yadda wata kil kuka riga kuka ji ranar Juma'a nan 20 ga watan Janairu za a yi bikin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald J Trump a zaman shugaban Amurka na 45 to shin ya tsarin yake ne akwai wani bambanci ne daga wannan gwamnati zuwa waccar tambayar da nayi wa Shehu Yusuf Kura kenan
bisa al'ada tunda Amurka suka fara yin zabe tun daga kan George Washington na farko har zuwa kan Donald Trump din nan da za a yi kusan abin da ake yi ba wani gagarumin canji aka samu ba dama dai yanzu already Obama ya kwashe kayansa daga White House amma har yanzu shine shugaba kuma akwai abubuwan da zai yi har ranar Juma'a din har karfe 9 zuwa 10 zuwa 11 akwai abubuwan da zai yi misali a irin wannan rana ne shugabanni suke yin afuwa ga fursunonin da aka daure ko dan saboda an kama su da ƙananan laifuka amma aka yanke musu hukunci na dogon lokaci ko kuma ma waɗanda aka same su da manyan laifuka shugaba yana da ikon yafe musu to a wannan rana akan fito da sunayen mutane ɗaruruwa wajen 300 ko 400 to abin da zai faru a wannan rana mutane za su yi ta tururuwa zuwa nan kusa da ofishinku yayin da shi kuma shugaban mai jiran gado wannan zai hau da shi da mutanansa suke can suke ta kokarin tabbatar da ganin cewa an yi abin nan ba tare da cikas ba abin da zai faru shine idan an zo har lokacin da zai yi rantsuwa lokacin da mataimakin shugaban kasa zai yi rantsuwa har yanzu Obama ne shugaba Obama ba zai sauka daga shugabanci ba sai Donald Trump ya dauki Bible ɗinsa ya yi rantsuwar kama aiki da kuma yin biyayya ga tsarin mulki to daga lokacin nan sai Obama ya koma bayan sa ya tsaya sai kuma a rako Obama bayan an gama jawabi duk sun gama jawabansu sai a rako Obama ya shiga mota da shi da matarsa su tafi to ƙarshen mulkin Obama kenan officially ya tsaya ya ga an rantsar da shugaba ya yi biyayya ga shugaba ya yi mubaya'a shi kuma shugaba da hau ya rako shi ya yi bankwana da shi ya tafi daga lokacin nan karfe 10:11 da wani abu ko 12 saura wani abu an riga an gama musayan mulki Donald Trump ya zama shugaban kasa
kaga dai yadda aka zafafa yakin neman zabe sali dai abin da ya faru tsakanin shi Donald Trump da Hillary Clinton amma duk da haka mijin Hillary Clinton tsohon shugaban Amerika Bill Clinton da kuma ita Hillary Clinton za su halarci wannan bikin rantsar da Donald Trump
to wannan shine kawa da tsari da kyan harkokin siyasa kamar yadda kace kowanne shugaba da yake da rai kuma yake da lafiya zai halarci bikin rantsar da sabon shugaba dan haka kamar yadda kai bayani Jimmy Carter shine yafi dadewa mai rai a zama tsohon shugaba to zai zo wannan biki na ranar Juma'a George Herbert Walker Bush wato George Bush babba shi bai da lafiya amma George Bush dayan karamin zai zo Bill Clinton da matarsa Hillary Clinton kamar yadda ka faɗa za su zo to kaga idan ba a Amurka ba babu inda za a yi wannan ka dubu abin da ya faru tsakanin shi Donald Trump da Hillary Clinton da bakaken maganganu da kaza da kaza kuma ita tafi ta samun yawan ƙuri'u kuma wannan abin ina yi mata ciwo akai amma duk da haka ta hakura ta zo ta bi ta miƙa wuya da ita da mijinta za su zo za su halarci wannan biki wannan ya nuna cewa duk in an yi abu an gama a siyasa irin ta Amurka inda irin ta kake kwaikwaya to duk abin da aka yi aka gama to ya kamata in an zo an ce ga shugaban kasa a zo a bi shi kuma a taimake shi a tabbatar ya samu nasara
an yi maganan haɗin kai tsoffin shugabannin Amurka da ma waɗanda suka yi gogayya da hamayya da Donald Trump za su halarci wannan biki to ya kuma sauran jama'a ganin yanayin yadda yakin neman zaɓen ya gudana akwai zarge-zargen cewa akwai shi kamar Donald Trump yakin neman zaɓensa ya assasa bambanci da dai sauransu ta yaya za a samu haɗin kan ƙasa
to wannan shi ne inda gizo yake sakatasa wato idan za ka kalli campaign ka ce a kansa ne mutum zai gina makomar ƙasa ko makomar gwamnati mutane da yawa za su yi kuskure a kan haka kullum sabuwar gwamnati ta shigo tana shigowa ne da wasu matsaloli da za ta tawo da su daga campaign ballantana ma wannan campaign da na farko yawan mutanen da suka zabe shi ba su kai yawan waɗanda suka zabi wacce ta fadi ba yawan mutanen da suka fito suka yi korafi a yanzu maganan nan da muke akwai mutanen da suke ta barin Washington DC suna ma barin birnin ba sa so a yi wannan abu ma suna cikin birnin ba ma wai za su je ba ma ba ma za su hakura a yi suna ciki ba so da ka zancen batun haɗin kai yanzu abin yana kansa
yaya kake kallon mutane da ya zaba a matsayin ministoci a gwamnatinsa daidai dukansu galibinsu fararen fata ne galibinsu attajirai ne
to wannan ita ce matsalar kuma ya kamata mutane su fahimci gaskiya mutumin nan attajiri ne abokansa da waɗanda ya sani attajirai ne abokan hudarsa da mu'amalarsa attajirai ne saboda idan ya zo zai zaɓi mutanen da za su taya shi aiki wataƙila ta ya fara duba waɗanda ya sani ni a ganina ga hankalina ga zatona ba zai zo tunda waɗannan mutane duk da yake nadawa ai aiki za su yi masa manufofinsa za su aiwatar kuma dole manufofinsa ba za su gini ba su tsaru sai da amincewar majalisa saboda ka kuma baya da za a yi majalisa ta zartar da abu a kasafin kuɗi ko ta zartar da wata doka wani sakatare ko na lafiya ko na harkokin waje ko na tsaro yace ba zai yi ba saboda haka koda da mutanen da yake zaba din ba irin ordinary amurkawa bane da ake ganin eh za su wakilci bukatu sun san ciwon amurka sun san wahalolinsu sun san tsare-tsarensu daga ƙarshe dai abinda shugaban kasa zai yi ba zai iya yi ba sai da majalisa ita kuma majalisan nan tumbin giwa ce da talakawa da masu arziki da masu ilimi da bakake da farare saboda haka dole ne koda Donald Trump yana so ya kawo wani tsari wani canji dole ne sai ya samu amincewar majalisa saboda haka ministoci ko sakatarorin da za su yi masa aiki shi za su yi wa aiki su kuma majalisa su za su kafa dokoki da manufofi da kashe kudaden da za a yi wannan aiki da su
a ganin ka wani irin manufofi ne gwamnatin Trump za ta bullo da shi game da mu'amalar Amurka da kasashen Afirka
to magana ta gaskiya shine shi mafi yawan abin da yafi mai da hankali akai menene bukatun Amurka yaya in yana hudda da Najeriya wani irin fa'ida Amurka za ta samu a wannan hudda saboda haka ya kamata kasashen Afirka da shugabanninta su fara tunanin cewa to yanzu wannan mutumin ya shigo zai shigo ran Juma'a menene kamun lodayen mu muna da kungiya ta AU, wato kungiyar haɗin kan ko kuma tarayyar Afirka, su ne ya kamata su tsaya su nazari su ga me yaya za su kullo da manufofin hudda da Amurka a dunkule. Amma idan suka rage, in suka sake mu'amala da wannan shugaba shi kada yi mu'amala da wancan shi kada yi, to su kansu ba za su iya samun wani fa'ida daga wannan mu'amala ba. Na ɗaya kenan, ai abinda Turai take so ta yi yanzu kenan, ta ce za mu tsaya mu gani menene manufarsa, sannan za mu haɗu gaba ɗayan mu mu sanya za mu hudda da shi. Su ma 'yan Afirka abinda za su yi kenan, domin idan suka sake suka ce wannan mutumin za su ba shi dama, ikirawo shugaban Najeriya, ikirawo na Ghana, ikira na wannan, yi mu dangantaka da su, to daga ƙarshe ba za su iya samun komai ba, domin shi abin da yake tunani kullum shi ne me Amurka za ta samu, daga ina Amurka za ta samu wani tasiri ko fa'ida a kowace irin hudda, ko ta kasuwanci, ko ta addini, ko ta zamantakewa, ko ta tsaro, ko ta menene ma. Saboda haka ni shawarar da nake ganin shugabannin Afirka za su yi, su dunkule gaba daya, su zo su tinkare shi, su yi hudda da shi a matsayin dunkulalliyar kungiyar kasashen Afirka. Idan ku ba su yi wannan ba, to zai yi wahala su samu wani abu daga wannan gwamnati.
To a ƙarshe, a ganinka, wace irin nasara kake gani Donald Trump zai samu idan aka kwatanta da shugabannin Amurka da suka wuce?
Saboda haka harkar kula da lafiya nan da shekara daya wani abu ne da mutane za su sa idanu a kanta. Batun bakin haure, za a samu rigi a bakin da suke zuwa nan ko ba za a samu ba. Sannan na uku, yaya tattalin arzikin kasar zai kasance, domin ka san har sukan gwamnan babban bankin kasar nan yayi cewa bata iya aiki ba, to yanzu zai yi aiki da ita. Za a gani za su yi aiki tare domin su ci gaba da haɓaka tattalin arzikin kasar, ko kuwa idan wa'adinta ya ƙare ba zai sake nada ta ba, zai kawo nasa sabo. Da tattalin arziki da kula da lafiya, musamman da hudda da kasashen waje, wajen yakin nan da ake a Middle East da sauransu, a nan ne mutane za su zura idanu su ga wani irin shugaba zai kasance, tunda shi ba shi da wani record, bai taɓa zama sanata ba, bai taɓa zama gwamna ba, bai taɓa zama dan majalisa ba, ba abin da zaka iya nuna haka ce ga manufarsa. Dole sai dai a bari yayi abin da yayi a matsayinsa na mai mulki, sannan a cikin wata biyu ko uku ko biyar ko shida ga masu doki su fara tunanin cewa ga irin gwamnatin da yake tafiyarwa.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikonsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida Sahabu, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Shi kasafin kuɗi ba wai kawai a yadda gwamnati za ta samu kuɗi ta kashe shi ne ba, a'a, ya kunshi ƙudurar-ƙuduranta na
Dr. Habibu Yaya kenan a shirin da rashin tayi filin da ke faɗar kaiwa akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Sai ku kasance da mu kowace ranar Litinin da Hantsi.
To ma dalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
To rahotanni da ke zo mana daga Najeriya sun ce mutane fiye da 50 sun rasa rayukansu a sanadin wani kuskure da rundunar sojojin jiragen saman ƙasar ta yi ta sako mamaye akan fararen hula da ke cikin wani sansani na 'yan gudun hijira yadda take neman mayakan Boko Haram a jihar Borno. Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bayyana juyayi kan wannan al'amari a can rundunar sojan, ta yi bayanin cewa ta tabbatar da wannan hatsari ne kuma tana ɗaukar matakan tabbatar da cewa hakan ba ta sake faruwa ba, yayin da ake kai ɗauki ga wanda abin ya shafa. A ƙasar Gambia kuma ana zaman ɗaɗɗan ne ganin cewa goben Allah ya kai malaminsu ya kamata a rantsar da Adamu Barrow a matsayin sabon shugaban ƙasar, amma kuma shugaban da ke kan gadon Yahaya Jammeh ya ce ba zai sauka daga kansa ba, har ma maimakon haka ya kaddamar da dokar ta ɓaci ta ƙalla watanni uku. Shugaban Jami wanda ya yi jawabin wato kaddamar da dokar ta ɓacin jiya ana saura kwanaki biyu kafin wa'adinsa ya cika, yana shigaba da fuskantar wato barazanar zama saniyar ware ba da ministocinsa da dama suka ajiye aiki.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu gaba ɗayansa. Yanzu a madun kuwa da kuwa nan sashen Hausa, musamman Aliyu Mustafan Sokoto da ya tayar gabatarwa, da Solomon Abu da ya ba da umarni. sai injiniyan mu Charles Hall, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shiri.